Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. A sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamaili kai zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton tallafi ga matan da mazansu suka rasu a Borno, bukatar farfado da dokar inganta rayuwar da kasasuwa Sokoto, daga Adamawa kuma muna da rahoton rayuwa bayan illar Boko Haram. A Jamhuriyar Nijar alƙawarin zane kan ruwa na yan siyasa ke damun jama'a. Muna da shirin yanayi da muhalli da kuma shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru inda zamu kammala da shirin muryar Amurka. Dukkan waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dangane da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Gasetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. A gidan yarin jihar, lamarin yarin cabe, inda hukumomin jihar California ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin 8,000 masu kananan laifi. Jihar California na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar, inda aka tabbatar da kimanin mutum 400 sun kamu da cutar. Domin sassauta wannan matsala, jama'ai sun ce suna tunanin sake 'yan fursuna 8,000 masu kananan laifi da rage musu kasa da kwanaki 180 su gama zaman su na gidan yari. Masu sama da shekaru 30 da ba su da cikakken koshin lafiya ne za a fara sakewa. Kimanin 'yan gidan yari 3,000 a California ne aka tabbatar da sun kamu da COVID-19, kana akalla mutum 10 a ciki sun mutu. Masu suka sun ce musayar 'yan fursuna shine sanadin bazuwar cutar a gidan yari. Tun lokacin ne jihar ta maye gurbin babban jami'in kiwon lafiya na gidajen yari. Wasu da suka taba zama a gidan yari kuma sun bayyana abubuwa da suka gani a lokacin barkewar annobar. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa jiya Talata cewa shugaba Donald Trump ya rabu da ku, kana ya rabu da wannan kasa. A wani bayaninsa da aka yada kai tsaye, Biden ya zargi Trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus, yana mai cewa yayin da cutar ke kara bazuwa a kulli yaumi, Amurkawa ma'aikata da dama sun rashi ayyukansu, kana ba su da kwarin gwiwa. Tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa cewa ma'aikatan Trump dan kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban Amurka. Aiki ne na kula da ku da dukkanmu baki ɗaya. Biden ya ƙara da cewa ya kamata shugaban kasa ya nuna kulawa da jagoranci da kuma ɗaukar alhaki, kana kada ya ja baya. Sai dai a bayanin wuni akan coronavirus a jiya Talata, Trump ya bayyana gwamnatinsa a matsayin wacce ta taka muhimmiyar rawa wurin yaki da cutar, yana mai cewa za a ga maganin rigakafi da ake niyyar fitowa da shi a cikin 'yan kwanaki kalilan fiye da yadda mutane suke tunani, kana yana tattaunawa akan tallafawa Amurkawa da cutar ta shafa. Fadar Waters ta fara bayanin wunin ne bayan dakatar da shi a ƙarshen watan Afrilu. Majalisar Dokokin Misra ta baiwa shugaba Abdel Fattah al-Sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya Libya idan buƙatar hakan ta taso. A farkon wannan wata ne Sisi ya yi kashedi ga gwamnatin Libya da ke birnin Tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a Turkiyya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri, abinda ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron Misra a birnin Sirte na Libya mai tashar jirgin ruwa. Kuri'ar da aka kada a Majalisar Dokokin Misra akan Abdel Fattah al-Sisi ya ɗauki mataki a Libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a Libya ba. A halin da ake ciki, kafafen yaɗa labaran Misra sun ce Sisi ya zanta da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho da yammacin ranar Litinin, tattaunawar da ta maida hankali akan tsagaita wuta a Libya domin daƙile barnar da ke faruwa a yakin. Majalisar Dokoki a gabashin Libya ta fitar da wata sanarwa a makon da ya gabata ta ba da dama Misra da ke goyawa gwamnatin wucin gadi ta Abdullah Al-Sini a gabashin Libya ta kawo mata gudunmuwar soji idan buƙatar hakan ta taso, ganin yadda Turkiyya ta shiga dumu-dumu a cikin Libya, kana ta ki mutunta 'yancin ƙasar. An zargi wasu 'yan ƙasar China guda biyu da yin kutse a cikin ayyukan ɗaruruwan kamfanoni a faɗin duniya, ciki har da kamfanonin nazarin halitta da suke ƙoƙarin fitowa da maganin rigakafin COVID-19 da kuma jinya yayin da suke aiki da ma'aikatun tsaron China.
ana zargin Lin Xianju mai shekaru 34 da kuma Don Jianzhi mai shekaru 33 da aikata laifuka 11 a gundumar gabashin jihar Washington a jiya Talata. Karin farko da masu shigar da kara Amurka suka zargi masu kutsen China da aikata laifi da suka bayyana babbar barazana na yin aiki da kasar China yayin da kuma ake auna kamfanonin domin biyan bukatun kai. John Diamond shi shugaban sashen tsaron kasa a ma'aikatar shari'a ya zargi China da taimakawa masu aikata laifin kutsen. Ya ce yanzu China ta dauki gurbinta tare da Russia da Iran da kuma Korea ta Arewa a cikin kungiyar kasashe masu abin kunya da ke bada kariya ga masu kutse, don su kuma miyagun su bada bayani masu amfani ga kasar China domin ita ma ta baiwa jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin China wacce ke neman fasahar kamfanonin Amurka da kamfanonin da ba na China ba ruwa a jallo, ciki har da masu nazari akan COVID-19, inji Diamonds a wani taron manema labarai. A ƙarshe, kungiyar makarantu masu zaman kansu a ƙasar Kenya suna kabin kafa wurin gwamnati ta taimaka musu su ci gaba da rike makarantu da kuma malamai bayan hukumomin ƙasar sun sanar cewa saboda COVID-19 za a ci gaba da rufe makarantu har zuwa watan Janairu. Ma'aikatar ilimi a Kenya ta da taimakawa malaman makarantun gwamnati, amma galibin malaman makarantu masu zaman kansu suna sauyawa zuwa wasu ayyuka don samun abin rayuwa. A cikin tsakiyar watan Maris, gwamnati ta dakatar da karatu a duk makarantun kasar a kokarin dakile yaduwar cutar COVID-19, yayin da malamai daga makarantun jama'a ke ci gaba da daukar albashinsu. Akasarin malaman makarantu masu zaman kansu ba su samun albashi. Peter Ndoro shine shugaban kungiyar makarantu masu zaman kansu, ya buƙaci gwamnati ta bada tallafin kuɗi ga makarantun na 'yan kasuwa. Ndoro ya faɗa wa muryar Amurka cewa kimanin malamai 1,400 sun rashe ayyukansu sakamakon rufe makarantu, saura kuma ba su samun biya.
Kai ne za mu tafi jihar Borno, inda wakilin Haruna Dauda Biyu ya aika mana rahoton tallafin $5,000 da wata gidauniya daga Amurka, Open Society Foundation, da haɗin gwiwar Al Amin Foundation a Maiduguri ta ba mata 50 da mazajinsu suka rasu.
Sun ba da tallafin $100,000 ga mata 50 da rikicin Boko Haram ya jefa cikin halin kakani kayi. Waɗannan mata dai sun haɗa da matan da aka kashe mazajinsu ko 'ya'yansu ko sace masu ɗaukar nauyinsu da waɗanda aka raba su da muhallansu da ma waɗanda ba su san inda 'ya'yansu suke ba. Ko kuma suke hannun jami'an tsaro wanda mafi yawan su an zakan ke ci gaba da samun mafaka a sansanin 'yan gudun hijira. Malama Aisha Tububa dai na ɗaya daga cikin irin waɗannan mata.
Me kike so ki da wannan kuɗi da aka baki?
Ina so in doka jari, in yi sana'a, duma zuciya na ya kwanta, mutane ma su kalle ni ba datti ba komai.
Daga wani gari kike zo?
Daga Sambisa ne na zo.
Daga Sambisa?
Eh, ta ariyan Bama.
Eh, wannan yar kice?
Eh, yarinya na ne.
Ki taba samun irin wannan tallafi?
A'a, tun na fito ban taba samun wannan tallafi. Amma har yanzu yara na uku har yanzu akwai a jeji.
Tare da mahaifinsu suke ne?
A'a, suna wajen kanin babansu ne.
To kanin babansu ya zo a doke su ne ko kuma sun bi shi ne?
Da aka kashe mijina in zan je in doka yara na ni, in sun zo sun kama ni sun tafi da ni, zan je in kwashe yara na in tafi da su. Shine sirki na in ta karba a waje na, tace zan je yaran su sha wahala bakam, ba zai yi ba in bar mata mu tafi. In na samu hanya sai in kama hanya in zo in same ta sai mu fita da yara na. Yanzu yana wajen kanin babansu.
Nawa kika ce?
Yara na uku.
Guda ɗaya ne za gaban ki?
Eh.
Shekaran ta nawa wannan?
Wannan shekaran ta hudu.
Tana karatu?
Eh, ba ta karatu.
Hajiya Hamsatu Al Amin dai ita ce shugabar gidauniyar da ake kira Al Amin Foundation.
Akwai kuma mata wai da 'yan mata wayanda Boko Haram suka dauke su suka tafi da su sun daddawo, muna da fiye da 500. Mun koyar da su sana'a, sannan to kuma a ciki shine muka dauka musu alƙawari za mu ba su tallafin kuɗi, wato nan da dollar America 100. A lokacin dollar 100 ta tashi akan 35,000, su 50 dukan su mun ba su 35,500 dan su taimaki kansu da kansu.
Kuna da niyyar fadada wannan tallafi ne ko kuma kun tsaya da wannan?
Insha Allah, insha Allah.
Sannan mata suna da wanda suke karkashin kungiyar ki, za su kai nawa waɗanda suka samu kansu cikin wannan iftila'i na jaraban Boko Haram?
Muna da 580 yanzu hakan nan.
Har yanzu dai ana ci gaba da samun kwaruwan 'yan gudun hijira sakamakon ci gaba da hare-hare da 'yan Boko Haram ke kaiwa kan jama'a. musamman ma mazauna kauyuka. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaishe ka Haruna da sauran dimbin masu sauraron muryar Amurka. Daga Adamawa kuma cibiyar demokradiyya CDD ta shirya wa shugabannin addini bita don samun maslaha mai daurewa tsakanin al'umma bayan fama da illar yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz na dauke da rahoton.
Babban jami'in bincike na cibiyar ta CDD, Professor Mala Mustafa, yace dole hada hannu domin samar da fahimtar juna.
Wannan fitinan kuma bai tsaya a kashe-kashe ba, ya kawo rashin jituwa tsakanin al'umma. To ta yaya zamu fito da wani hanya mafita da al'umma za su yarda da shi? Ta hanyar sulhu a addinance aka yarda da ita bisa ga koyarwar Qur'ani da hadisin Annabi cewa muslimu samu malami sune ginshikin al'umma bisa ga ka'idodin da musulunci yace kaya mutane za su kawo sulhu dan a kawo zaman lafiya a kasashen mu.
Wani bangare kawai za ku ce misali na musulmi ko kuma a dukkanin addinai za ku kawo su waje guda ne ko kuma a kowanne za ku je
ka wani musulunci kade ba wannan ne tafannin da na sulhu na musulunci muke amma a wansu a cikin mun yi na intercept dialogue muke kiran sa addini daban-daban kowa yadda da cewa irin zama kamar na sulhu ne yana da matuƙar amfani wajen kawo zaman lafiya
shi kuwa jawabinsa Alhaji Gambojika dake zama shugaban majalisar musulmi a jihar yace akwai rawar da kungiyoyin addini kan taka wajen wazar da zaman lafiya to amma kuma akwai wani hanzarin da ba gudu ba
tabbas wannan taron da alfanu zai karfafa wa su masu gabatar da sulhu a headquarter kenan da kuma ƙananan hukumomi domin yanzu ayyuka da yawa kotuna ma suna mero majalisa da tiya tsakanin al'umma wannan zai karfafa musu gwiwa kuma zai ba su sabbin dabaru na gabatar da wannan cikin sauƙi
kun shugabanni addinai na bangarori biyu na musulunci da krista irin wannan taruka da ake muku wani tsamara kuka yi domin aiwatar da abin da kuka koya
sabili da muna aiwatar da abin da ake koya wannan shi yasa mun kullum yake faɗa duwa jama'a suna kan amincewa da shi ilimi da muke samu din yana taimakawa wajen gudanar da ayyukanmu
sau tari dai aka mazari gwamnatocin jihohi ne da shakulatin bangarori a bangaren sasanta al'umma batun da ko honorable Abdullahi Adamu Firimbe dake zama commissioner harkokin raya karkara da ci gaban al'umma yace fa ba haka mazancin yake ba
shi yasa ka ganmu a nan yau kuma ka duba ganganun mu da muka yi duka a nan yau magana adalci idan babu adalci tsakanin al'umma babu ci gaba to shi yasa yanzu muke kokari mu a gwamnatance zamu tabbatar da cewa an yi adalci wa al'umma waɗanda a dalilin irin waɗannan fitintunu an cutar da su ta wani hanya za a tabbatar da cewa lokacin da ake kokari a samu zaman lafiya su kuma an kyautata musu rayuwar su kuma da izinin Allah zamu ci gaba da ba waɗannan kungiya na CDD goyon baya ta idan manufofin ta saboda manufofin ta suna da kyau
kuma da menene in yi magana dai kan cewa zama lafiya yafi zama dan sarki Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
muryar Amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a Sokoto kuma masu fama da laruran na kasa ne suka nemi a farfado da dokar inganta rayuwar su da har yanzu dokar bata samu ta goma shi ba bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ranta ba mata hannu ga Muhammad Nasir da rahoton
daga cikin tanadin wannan doka akwai samar da hukuma da za ta kula da bukatun waɗannan mutanen domin gwamnati ta samar da ilimi kula da kiwon lafiya da matsugunni ga waɗannan al'umma mutane masu wannan lura da nizanta da su a nan jihar Sokoto sun nuna shakku akan tahiyar hawainiya da ake samu ga gwamnatoci wajen aiwatar da wannan dokar
sunana dai Arsani Muhammad dan iya mai magana da yawan sarki makayin sarki musulmi iyaka ana magana masu bukata ta musamman gabaki in an samar da wannan hukuma a jihar Sokoto za ta warware duk matsalolin mu kusan duk matsalolin mu a halin yanzu wallahi rashin wannan hukuma ne wasu yana Abdullahi Barwa gida dawa Sokoto ni ne sakatare na hada da kungiyar musakai da Sokoto akwai mutanen mu wanda an ba bukata sai ma ka zo kananan hukumomi sannan za ka gane su nan ma cikin birni alhamdulillah da dama dama amma wallahi in ka zo kananan hukumomi ka gane su wallahi mallan abin sai baka tausayi to hakan ga na tabbatar da idan aka yi shi matsayin jiha to ko su kananan hukumomi za su amfana
a nan jihar Sokoto an samu dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar mazaɓar Shagari barista mai dawa Kajeji wanda ya gabatar da kudirin doka gaban majalisar dokoki akan abin da ya shafi kula da yanci na mutane masu lalura ta musamman
matsalolin suke fuskanta sai kaga an zo an yi gina amma a yi la'akari da cewa akwai yan uwan masu lalura waɗanda ba su da ƙafafu watakila ku kirken gura mun gare su amma ba a yi wannan tanadi na cewa idan mu kirken gura mu ya zo ga yan zai bi ba wani Allah ya garce da rashin idan ba amma yi wani abin da zai iya riƙawa ya kai kai ne cikin wani ɗaki ba za ka ga an to abin da shahai kamar wurin sa'anin aiki ko shiga layi wurin samar da wani abu ko a asibitoci ko a hilayen jirgin sama ko a tashan mota to idan ka zo wurin gogoriyo a zo a sheƙa da gudu a shiga layi yan uwan da ke da lalura kaga ba za su iya wannan abin tare da yan uwan su wanda Allah ya lauba wannan kudurin doka idan Allah ya sa ya zama doka ya yi duk wani tanade tanade
ko kafin samar da hukumar da za ta kula da bukatu wannan mutane a jihar Sokoto gwamnati ta ce tana kula da jin daɗin su daidai gwargwadon hali mai yadda commissioner kula da jin daɗin jama'a Farfesa Aisha Madawaki ta shirya wa murya Amurka
inda ake koya ma masu lalura ta musamman sana'o'i don an ce da a baka kifi gara a nuna maka yadda za ka kai iyo ka kama kifi din amma cikin su akwai wanda ba su iya sana'o'i la'akari da wayannan ne yasa Right Honorable Aminu Waziri Tambuwa ya ci gaba da wannan alƙawari nashi na tallafa musu da 6,500 a kowane wata wanda alhamdulillah an san an dade ana yi sai dai yanzu kawai hali ne yake le yau ayi wani lokaci ba ayi ba
idan majalisar dokoki ta jihar Sokoto ta amince da wannan kujerar doka ana sa ran zai taimaka wajen rage wahalhalu da waɗannan mutanen ke fuskanta a rayuwarsu Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya
za mu shiga jamhuriyar Niger dake shirin babban zabe a watan Disamba jama'a ke nuna rashin jin dadin su ga tabiyar wasu ƴan siyasa dake bayyana lokacin zabe amma bayan kammala sai a neme su a rasa sai kuma wani zaben Haruna Mamban Bako daga birnin Kwanni ya hada mana wannan rahoto
jamhuriyar Niger da zata shirya zabubukan ga magari da suka hada da na kananan hukumomi na ɗan majalisun dokoki na ƙasa da na shugaban ƙasa daga ƙarshen shekarar nan ta 2020 zuwa farkon shekara ta 2021 talakawan ƙasar ne ke cewa sun garo kowanne dan siyasa kuma sun gaji da gafara sa ba tare da ganin ƙaho ba
ina halaje malam mai tambula na maradi siyasa ita ayaban ya zama maka gado ko ina ake siyasa sai ka samu wannan matsalolin a duk ƙasar sai Afirka sai ka ji dai mu dai mun tura mota amma an bar mu da hayaki dama haka take kowa yana shirewa da ga dama amma lokaci ya ji dadi manta ya kai da kowa sai dai ai ta addu'a dai dai Allah ba dai mai imani talaka ai ka san su dama ko can su ai dubara ce ake nuna musu inda za su ne abin sani ba inda zai zo ganin za su samu can ne sai ganin ta kuma sai su tura mota kuma ta barta da hayaki haka kuma ya zo mota to lalle wannan gaman dai kau ya kamata da aje hankali a gani tunda dai kowa an ga rawai duk wanda an karga an ga rawai sai shi an kare shi
wannan lamarin na halayyar ɗan siyasa ya dade talakawa na kokawa da shi a jamhuriyar ta Niger a daidai lokacin da zaka ga ɗan siyasar sun kasa samarwa jama'ar su mahita hasalima zaka ga ɗan siyasar an ba su mukammai ba su da kokekken hawa amma a kankanan lokaci sun mallaki dimbin dukiya da suka hada da motoci gidaje da tarin kudade ga Idris da waɗanda suka zabe su wannan shi yasa malam Abu Zaidi cewa fa a nan gaba sai sun dubi wanda ya cuncunta kamin su yi zabe
dukkan mun gane kurar akka ba kudi ba ka janta a ka dibi shi mutunan ga wani irin magana ce zuma da ita sai ka tantance ka dauki wanda ya dace ba kudi ba ga ka sai da kurarka gashi yanzu ni'imomin ga da Allah sarke mana ruwa sulacin garuruwan mu malan da mu dauki mutun ko talaka ne wanda adda adalci to shi ya kamata mu zaba ga mu zabe wannan riga in mutun yatta ya shige cikin assembly ya saki limkin shi bai komowa kuma sai yanzu sa'an nan ɗan abu ya kasance a mun ta wurin gaisuwar da suwa shi ku ba ita ta ba a shekara guda wani dubite bai zo garin su ba yanzu in ka taho ka le mana kururuwa a'a kyale kana za mu mu tsaya dama mun yi lazari in mace ta mun kaga adala ta uwa mumuna ita za mu dauka in namiji ne latuji babu ruwan mu da rigar ka ko mota ka
tasirin da kudade yake yi a lokacin zabuka a nahiyar Afirka da halin talauci mai tsanani da jama'a musamman mazauna karkara ke fama da shi su ne ɗan siyasa ke amfani da su domin yaudara talakawa a lokacin zabe Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kana shafa muryar Amurka ke sauraro Shike Yahuza daga Baucin Yakubu Aisha Mu'azu shigo da shirin yanayi da muhalli
Assalamu alaikum barkanku da hantsin yau kuma barkanku da kasancewa da shirin yanayi da muhalli sunana Aisha Mu'azu idan mai saurari sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli makonni biyu da suka wuce. Mun tattauna da shugaban hukumar Nestria game da abin da zai biyo bayan kullin corona dangane da ingancin da aka samu na yanayi. To a yau a cikin shirin za mu ji ta bakin ministan yanayi da muhalli na Najeriya, Dr. Mahmud Muhammad Abubakar, bayan da na masa tambaya game da irin tanadin da ma'aikatar yanayi ta Najeriya ta yi don kaucewa komawa gidan jiya, sai ya amsa cewa
ba za mu taba samun ingancin raguwan kamar yadda muka samu lokacin da ake kulle ba, amma a yanzu mun tsarin da muka yi ma'aikata ta kula da lafiyar muhalli mun kakkaba dokokin mu yanzu haka ma Allah da ikon shi lallaraban nan da ta wuce mun gabatar da kuduri na ainihin kula da yanayin bola da ake tarawa domin mu samu tsari wajen sarrafa bola da tarata da kwashe ta da zuwa sarrafa ta da kuma duba ma waɗanne irin abubuwa ne a cikin bola da zamu iya sake juya su ne amfani da su, ko kuma misali ledoji da ake zubarwa da zamu iya diba mu wanke mu narkar mu sake yin amfani da su ba sai an ji ana yin sabuwar leda ba, dan dama sun zama ciwon ido a doran ƙasa ledojin nan yanda kuma suke jawo matsala ga dabbobi a cikin ruwa ne ko a tudu dan tsinsin ci yakan toshe musu hanji da sauransu kuma har ya zama na sanadiyar mutuwan. To muna kokarin ƙara inganta dokokin da muke da su da kuma ƙara hada kai da masana'antu don a ci gaba da samun wannan saukin, sannan kuma da canza yin waɗansu abubuwa da muke yi wanda dama shi mun fara sai mu inganta kaman kokarin ba da wutar lantarki ta hanyar rana maimakon yadda muka saba yi ko ta hanyar man fetur ko wani abu makamancin haka da yake gurɓata muhalli. Wayannan suna wasu daga cikin abubuwan da za mu kokarin ingantawa don a ci gaba da samun saukin kare muhallin.
Za a wayar da kan al'umma an fara ne ko kuma nan gaba ake tunanin yin haka?
An fara ana yi amma za mu ƙara ingantawa, misali wannan kullen da aka yi da ya inganta muhalli to wannan shi kanshi ya ƙara lafiyar muhalli kuma ya ƙara lafiyar mu. Wuraren da suke da gurɓatan iska a garuruwa inda ake da masana'antu da yawa masu fitar da hayaki gurɓatacce sinadarai iri-iri za mu ga cewa ya ragu, to kuma duk inda ake da irin wannan za ka ga akwai mutane masu cutar numfashi
wato asma kenan,
asma kuma ina da tabbaci masana sun nuna cewa a kan wannan lokacin da ya ragu an gano cewa wuraren nan da ake da irin wannan cutar numfashi na asma din an samu saukin kashtar ma masu cutar da take yi na dan wannan takaitaccen lokaci. Idan da ta kan ta san mutum ne so uku a mako ko so biyar sai aka lura a waɗansu gurare ya koma gina so daya.
Tun ba yau ba ake faɗin irin illar da sare bishiyoyi ke haifarwa ga yanayi a duniya, sai dai kuma ɗan rajin kare muhalli na kungiyar Nigerian Environmental Societies Umar Sale Anka ya ce akwai wata illar kuma da ke jefa al'umma cikin wani hali na taɓarɓarewar tarbiyya. Ko me yake nufi da hakan?
Za ki ga mutum zai tafi iko ba shi da naira 5,000 a hannunsa, so idan ka ce mutum zai je ya yi sana'a ne to da me zai yi sana'a? Sakamakon haka za ka ga tarbiyyar ƴaƴa sakamakon iyayensu maza ba sa tare da iyayensu mata don sun tafi neman, don wani zai iya zama ya shekara guda bai dawo arewa ba. So wannan yana taɓa tarbiyya sosai ta ɓangaren yaran da kuma su kansu mata da aka aura. Kullum nakan ba da misali idan ka duba ɓangare na tarbiyya ɗin ko ta addini da ka tsinci kanka addinin musulunci ko kuma na kiristanci, akwai wani hoto da muka gani shekara uku da suka wuce ko da aka samu matsalar ambaliyar ruwa ya kasance unguwar ba za a iya tsallakawa ba, za ka ga namiji ya ɗauki mace a wuya yana mata fito wanda idan da ba da larura ba kin ga mata ba za su yadda wani ya dauke su, amma bayan da suka iya saboda an sakamakon wannan illolin da aka samu. Ko da yaushe mukan duba cewar shi wannan illa da kake gani kadan kadan take faruwa, amma yana taba hanyoyin samu da kuma samar da abinci da tsaro.
Duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan, sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe mu dora daga inda muka tsaya a yau. A madadin lokacin ma'aikatan muryar Amurka da bakin namu da su Mahmud Muhammad Abubakar da Umar Sale Anka da ma wacce ta daidaita mu da sauti Julie Weathers Worsham, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.
Masu sauraro, yanzu lokaci ya yi na sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru da Awal Garba.
Yau kana shirin namu na
na wannan mako ne da jaridan da ya fito inda farkon labarin ta tana ba za mu cewar halin yanzu da shugaban ba ta kare ba a kan iyakokin kasar Kamaru da kasar Equatorial Guinea yanda a makwanni biyu suka gabata ofishin hudun jakadanci na diplomasiya na kasashen biyu suka tattauna a Benin yayinda domin mai da zaman lafiya jaridan Loji kuma ta kasar Kamaru ta ce daluban da za su zana jarabawar bak a kasan jamhuriyar Kamaru jimillar su ya kama 119 da 160 a wannan shekarar ta 2020 sai kuma jaridar Republic cewa ta yi gwamnatin kasar tana shirin karrama wadansu manyan alkalan kasar wadanda suka sadaukar da kawunan su wajen gudanar da ayyukan su ga gwamnatin kasar Kamaru jaridar SNJ kuma cewa ta yi tsohon mai tafiyar da harkokin tsaro da ruwa a shagin dan kasuwar na Kolare ya rasa gurbin sa bayan kasar ta Kamaru ta bada wani gwaji na tafiyar da wannan tashar yanzu ta hango cewa za ta ci gaba da gudanar da harkokin ta jaridar Rijiyar kuma cewa ta yi gwamnatin kasar ta kafa wata kwamiti ta musamman domin warware rikicin da ke faruwa a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru jaridar Mitasiyon kuma cewa ta yi masu sasanta rikici akan iyakar kasar Kamaru da kasar Guinea Equatorial har yanzu dai a kasu bai cimma ruwa ba tunda ana ci gaba da tashin hankali akan iyakokin kasashen guda biyu sai jaridar Le Message ita kuma cewa ta yi wadansu na hannun damar shugaban majalisar dattawan kasar jamhuriyar Kamaru Iyad Jibindi suna amfani da sunansa domin mallakar wadansu filaye a kasar Kamaru jaridar Economy kuma cewa ta yi manoma a kasar Kamaru wanda suke noma gawa ko kakao suna safarar kasuwancin su a kan iyakokin kasar Najeriya da kasar jamhuriyar Kamaru ta farauniyar hanya zamu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Dusahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru Allah salama ta mana cewar dakarun tsaron kasar sun ce sun samu nasarar dakile wadansu manyan harare da kungiyar Boko Haram suka kai akan iyakar kasar Kamaru kasar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chad Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Wata illa annoba COVID-19 ta bazata ita ce karuwar matsawa mabiya waɗansu addinai tsiraru lamba da ya hada da take hakkin sunadin addini da ransu ya dauka ko kuma gudanar da ayyukan ibada bisa ga cewa wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan harkokin addini Ahmed Zahid Anobar ta kara asasa rashin mutunta mabiya waɗansu addinai da ake fama da shi a ƙasashe da dama. Na yi mamakin ganin ƙarin nuna gaba da ƙiyayya ga mabiya waɗansu addinai da suka hada da Krista da Yahudawa da kuma Musulmi da ake ɗorawa alhakin yaɗa cutar. A zahiri ma, kashi 83 cikin 100 na al'ummar duniya suna zaune ne a wuraren da ake haramta gudanar da ayyukan ibada ko kuma bayyana ra'ayoyin addini da galibi ake yi wa tsiraru. Ba annobar corona bace ta haifar da wannan yanayin sai dai ta ƙara sa lamarin yayi muni. Sabili da haka, shugaban Amurka Donald Trump ranar 2 ga watan Yuni ya sa hannu a wani umarni da ikon zartarwa na shugaban ƙasa kan ƴancin addini da shigar da wannan a tsarin diplomasiyyar Amurka. Wannan umarnin ya buƙaci sakataren harkokin wajen Amurka ya samar da shiri cikin watanni 6 da zai bada fifiko kan batun ƴancin addini a tsarin Amurka a ƙasashen ƙetare. Da kuma gabatar da ayyukan tallafi da ma'aikata harkokin wajen Amurka da kuma cibiyar rayar da kasashe masu tasowa za su gudanar ya kuma ware akalla dala miliyan 50 a kowace shekara na gudanar da ayyukan da za su karfafa ƴancin addini. USAID za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a aiwatar da wannan umarni, inji mataimakin jami'in gudanarwa na USAID John Bassa a wata rubutacciyar sanarwa da ya fitar. Amurkawa a kullum sun lamunci cewa ƴancinmu na farko shine ƴancin addini kuma shine ginshikin tsarin kasar mu. Sama Lokwis, babban mai ba shugaban kasa shawarwari kan harkokin addini, ita ce za ta jagoranci yunkurin USAID na aiwatar da umarnin shugaban kasar kan ƴancin addini a gabar ta tsakiya. Ms. Lokwis ta shafa shekaru tana aiki a fannin sa ido kan harkokin addini na kasa da kasa da ƴancin addini a gabar ta tsakiya da kuma kasashen duniya. Karfafa ƴancin addini shine ginshikin sabbin tsare-tsarenmu na shekaru, inji muƙaddashin harkokin gudanarwa Basa. komai da martani kan kisan kiyashi da ake yi wa kristoci da yazidi a arewacin Iraki ko kisan kare dangi kan musulmin Rohingya a Burma. Batun kare yancin addini a ƙasa da ƙasa ya zama abin da USAID take ɗauka da muhimmanci. Sharhin Amurka kenan wanda yake bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muke ban kwana da ku a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamali Kaya da na shirya na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.